wai cewa wai mutum zai kai a lokaci daya zai kai ga yayi hukuncin sata abinda zai ci har zai kai ya zamanto ya kai nisabi da za a yi masa hukuncin sata da za a yanke masa hannu shi Malik rahmatullahi alaihi abinda yake fada shine kan cewar kar ya kai ya zuwa ga wato in yana a kar a yi masa hukunci da cewa abinda ya ci sata yayi to in ko sata yayi za ta iya bayuwa ya zuwa ga a yanke hannunsa domin abinda ya ci din abinda ya dauka daga abincin mutanen zai iya zamantowa kimarsa ta kai kimar rubu'u dinari zai iya zamantowa ta kai rubu'u dinari nawa ne rubu'u dinari yanzu ba 30,000 ba idan mutum ya samu ya je ya samu gonan mutane ba zai iya cin abincin 30,000 ba ko kuma ya je ya samu akuyar mutane ya ce bari kawai ya je ya yanka ta ya je ya gasa ya ci ai ya shiga halin mutar akuyar ba za ta yi 30,000 ba to haka ta kai nisabi sai a yanke hannunsa na'am abinda dai yake ba in dai aka ce wani barawo ne yana jin tsoron wato ba za a yi masa kiran barawo ba to kiran barawo din ba lalle ya zamanto ya bayu ya zuwa ga a yanke masa hannu ba duk da haka dai ya kawo da fa'ud taqib cewa in shi barawo ne ya kai ya zuwa ga a yanke masa hannu ko da bai kai ya zuwa ga a yanke masa hannu ba shi kansa a ce barawo ne to ai kaga wannan ya kai ya bayu ya zuwa ga keta wato mutuncinsa na'am baya bata abinci eh ba ga hukuncin Abu Sufyan da Hindu idan ya zamanto cewar haƙƙin mai kula da dukiyar mutum a ciyar da shi al-mudari mai yin mudaraba wanda aka ba shi dukiya yake kula da ita ana biyan ya ake biyan ka shi yara to in an tashi wai ya ce mutum ne yaron mai kanti zai iya ɗauka daga cikin dukiyar mai kantin ya ci abinci ya ce to sai an jiya ake biyansa ba wata amma dai ana biyan salada don ana biyan salada dole daga cikin abin da aka biya shi zai ci sai dai in ya jaza masa cewa to kullum ga abin zai iya ɗaukan abu kaza ya ci abinci amma in bai jaza masa ba an ba shi lada daga ladan da aka ba shi na aikinsa daga ciki zai ci abinci in mutum ya ci kayan gona na'am oho wato in ya ci baka in mutum ya ci kayan gona a ko na dukiyar wani saboda halin bukata din halin larurar to ya ce zai iya ci ba tare da ya gaya musu ba daga baya ya je ya biya su to wannan zai iya yi tunda dama ya ci ne a matsayin bashi amma wannan ana maganar zai ci ne a matsayin halal ne a gare shi zai halakar da shi ba wai a matsayin bashi ba amma in ya ci yadda daga sun taso kansa ya ce to ku yi haƙuri zan biya ku kayan ku to shi kenan ai rigima ta ƙare na'am sai wannan tambayoyi da yan uwa suka rubuto wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahsanallahu ilaikum ya shekana wa asabakumullahu an wana malik albab ma yukrahu min akli dawab zakara zakara menene zakara lafz al-karaha zikru lafz al-karaha hal hadha yadullu ala adam tahrimihi inda malik jazakumullahu bil jannati al-ulya wa ahsana ilaykum wai cewa yi malik ya ce ma yukrahu min akli dawab abinda ake karhantawa na cin dabbobi to cewar da yace karaha wannan ya nuna cewa a wajen malik ba haramun bane kenan cin waɗannan abubuwa sai da na yi bayani a farko cewa malik rahmatullahi alaihi ya yi amfani da lafazin karaha domin kada ya yi amfani da lafazin haramci abinda yake ganin rashin halaccin sa ta babin ijtihadi ba ta babin nafsi ba abinda nafsi bai zo akan haramcin sa ba yana tsantseni akan wato rashin har'a akan bashi hukunci akan itlaqin lafazin haramci a gare shi sai dai yace yana kin sa tunda kaga ko hatta su kan cin naman a jaki din da yazo a hadisin Jabir radiyallahu anhu ai bai zo da lafazin halattawa ba sarahatan cewa yi wa adina fi luhumil khayr a wata riwayar wa rahasa fi luhumil khayr to ya zo da lafazin al-ibn da lafazin rukhsa saboda haka kaga lafazin rukhsa za a iya waɗansu sun yi tawilin wannan lafazin da kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a ci naman doki saboda suna cikin halin larura ne shi sa aka ce rukhsa rahasa dan haka hatta a shi kansa hadisin Jabir ba nafsi bane a wajen Malik akan halaccin cin naman doki saboda da yanda sigar ta zo shi sa kaga ne matsala ce wanda take tana komawa zuwa ga ijtihad to shi sa bai itlaqin lafazin haramci ba sai isharar ga karhanci ma yukrahu min ad-dawa min akli ad-dawa an fahimta to sannan ya sheikh jazakallahu khairan hal yusta'mal ko kuma dai yustamta bi sha'r ad-dabbati fi al-hayat wa ba'da al-mamat ana amfani da gashin dabba a rayuwa yayin da take da rai da kuma yayin bayan mutuwarta gashin dabba bil ijma' as-suf wato gashin awaki da ash'ar da gashin raguni da gashin doki wannan ana amfani da shi sawa'un a rayuwar ko kuma bayan mutuwa ko da mushe ne za mushen akuya za a iya yanke gashin ai amfani da shi mushen doki ma haka da mushen raguni duk za a iya amfani da shi saboda juzi'in jiki iri biyu ne akwai wanda wato abin nan rai yana shiga cikin sa akwai wanda rai baya shiga cikin sa ma'anar shigar rai shine idan ka fincike shi daga jikin mutum daga jikin mai ran zai ji yanzu kamar jela idan ka fincike gashin doki ba zai ji ba amma idan ka je daga jikin jelar ka yanke ta sai ta yi jini saboda haka wannan jelar ba duk abin da yake yana jikin abin da rai yake shiga cikinsa daga cikin juzi'in jiki to shi wannan ba a amfani da shi shine hadisin wa ma ubina min al-hayy wa huwa hayyun fa huwa mayyit abinda aka yanke daga jikin dabba alhali yana da rai to wannan wato shi ma mushe ne kamar yadda zaka ga sai a samu waɗansu awaki waɗanda suke masu kiba masu kitse sai a yanke wajen kitsan sai a je a narka a ci suna da rai to wannan mushe ne bai halarta a ci ba amma abinda yake rai baya shiga cikin sa wato akwai abinda suke cewa hayatu numu da hayatu shu'ur rayuwar da take karuwa kaga gashi yana karuwa amma aka cire gashi daga jikin mutum ba zai ji ba to gashi ana iya amfani da shi duk wanda yake duk abinda yake wato yana jikin mutum yana jikin dabba kai yana tsawo da rayuwar dabbar amma in aka cire shi daga jikin dabbar ba za ta ci ba to za a iya amfani da shi shine kamar gashi kamar farce kamar kofato duk wannan ana iya amfani da shi daga dabba sawa'un tana da rai ko ba ta da rai amma idan abin da yake in aka cire shi daga jikin dabba tana da rai wannan dabbar za ta ji shi shine kamar kashi to wannan ba za a iya amfani da shi ba kamar kashi kamar kitse duk wannan ba za a iya duk wannan zai dauki hukuncin mushe to sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam tambaya ta ita ce me ya kamata mutum yayi a lokacin da ake ta da sallah a masallaci zai maimaita abin da ladin yake fada ko shiru zai yi Allah ya saka da alkhairi. Wannan mun amsa lokacin karatun al-Bukhari cewar hadisin cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul, in gaji mai kiran sallah yana kiran sallah ku fadi irin abin da yake fada, cewa wannan zai hada hadda iqama. So da ka babu ne kin mutun yayin da mai kiran sallah mai iqama yake iqama ka fada abin da yake fada. Amma kuma waɗansu malamai sun so cewa lokacin mutum ya shagalta da yin addu'a ne, saboda hadisai da suka zo na nuna kan cewa yayin da aka tsayar da sahu za a yi sallah, addu'a mustajaba ce. Da kuma hadisin cewa a tsakanin ta da sallah, da tsakanin kiran sallah da tayar da sallah, a lokaci ne da Allah yake wato addu'a a lokacin la turad, ba a raddinta. Kuma haka aka rawaito daga magabata cewa imamu kamar Imamu Ahmad an rawaito da gare cewa yanda mai kiran sallah mai iqama yake iqama yana daga hannunsa yana addu'a a wannan lokaci. Idan ko mutum ya hada dubiyan la ba'as ka yi addu'ar kafin mai iqamar ya fara iqamar, ko kuma in yayi kafin liman ya tada sallah ka yi addu'a lokacin yayin da kuma yake tada iqamar, ka maimaita bayansa da abin da yake maimaitawa don kai aiki da wannan hadisin, sai ya zamanto cewar shi ma babu laifi, ka samu maslahar duk guda biyu, shi ne kuma ya fi bisa ka samu ɗaya ka kyale ɗayar. Kota tambayar? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah muna roƙonka a cikin wannan sa'a mai albarka wanda kake karban addu'a bayinka, Allah ka karba addu'o'inmu, Allah ka biya mana bukatunmu. Akwai ƴan uwanmu da suka nemi mu musu addu'a, muna roƙon Allah ka biya musu bukatunsu. Marasa lafiya daga cikin su maza da mata, Allah ka ba su lafiya. Wanda kuma suka gabace mu da mahaifanmu da waɗanda suke na magabatanmu gabaki ɗaya, Allah ka gafarta musu. Akwai wanda kanwar mahaifiyarsa ta rasu jiya, muna roƙon Allah ya Allah ka gafarta mata, Allah ka sa aljanna makomarta. Akwai ɗan uwa wanda matarsa ta kone, muna roƙon Allah ka bata waraka. Akwai wanda yake neman addu'a akan wata buƙatarsa da Allah ya santa, Allah ka biya masa buƙatarsa. Akwai wanda suke neman addu'a akan ƴar uwarsu, Allah ya bata mijin aure, to muna roƙon Allah ya yassare mata. Ƴan uwanmu ma zawarawa waɗanda suke masu neman aure, Allah ka yassare musu. Wanda suke cikin mushkiloli tsakaninsu da mazajensu a zaman aurensu, Allah ka daidaita su. Ƴan uwanmu maza ma masu neman matan aure, Allah ka yassare musu, Allah ka hada su da na kirki. Akwai daga cikin ƴan uwanmu wanda zai yi interview gobe, muna roƙonka Allah ka bashi nasara a interview ɗin da zai yi. Wanda suke alhazanmu kuma Allah ka yassare musu tafiyarsu, Allah ka kai su lafiya, ka dawo da su lafiya. Allah ka yi musu muwafaka da samun hajjil mabrur, da sa'yul mashkur, da dhanbul maghfur, da da'watun mujabatun la turad. Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka sanya mu a cikin salihan bayinka, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka taimaki shuwagabanninmu akan tsayar da adalci, Allah ka taimaki shuwagabanninmu akan kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Allah ka ba mu aminci, Allah ka amintar da gonakinmu, Allah ka amintar da hanyoyinmu, Allah ka amintar da biranenmu, Allah ka amintar da ƙauyukanmu, Allah ka amintar da kasuwanninmu da makarantunmu. Allah waɗanda suke nemanmu da sharri a cikin wannan ƙasa, Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka ije mana sharrinsu, Allah ka sallada rundunoninka a kansu. Allah muna roƙonka waɗanda suka ɗauki makami suke zubar da jinin bayinka suke garkuwa da mutane, muna roƙonka Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka dakusar da kaifinsu, Allah ka sallada rundunoninka a kansu. Allah kuma wanda suka kama suke riƙe da su, Allah ka kubutar da su, Allah ka sanya musu majibinci daga gare ka, Allah ka sanya musu mataimaki daga gare ka. Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah wannan hali na yunwa da aka da yake dun faruwa a cikin duniyar nan a cikin kasashe daban-daban, Allah ka amintar da mu, Allah ka amintar da kasashen musulmi, Allah ka yi mana maganin hauhawar farashi. Allah wannan tsanani da ake ciki na rashin makamashi da tsadar makamashi, Allah ka yi mana maganinsa, Allah ka inganta rayuwar wannan al'umma, Allah ka ba mu arziki mai albarka, Allah ka ba mu arziki da wadata a wannan ƙasa tamu.
Allah masu neman ka masu neman yalwa a cikin kasuwancin su Allah ka buda musu Allah masu neman ayyuka Allah ka fuwace musu Allah ka bude musu kofofin falalarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهون عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.